domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau, da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai ɗauko wasu daga muhimman bayanan wasu daga manyan dattawan Arewa biyu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Na farko za mu ɗauko bayanan marigayi Sheikh Abubakar Giro Argungu a taron da GBS ta shirya gabanin babban zaben 2019 kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi wanda ya kawo matuƙar illa a yankin jihohin arewacin Najeriya. Sai kuma mu kawo zantawa kan rayuwar Arewa a baya daga bakin marigayi Dr. Shatima Mustafa.
Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Ga marigayi Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda ya rasu a makon jiya bayan fama da gajeruwar jinya a birnin Kebbi, jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya, kuma aka gabatar da jana'izarsa a garinsa Argungu.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shine asalin abinda muka hararo cewa rashin ɗauka irin wannan mataki na iya kawo sanadin rugujewar ƙasarmu gabaki ɗaya, domin ko mutum ya zama babban mutum yana shaye-shaye ba a cin fa'idarsa. Don haka yasa muka ga ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu ɗauki wannan matsayar tafi ko maudu wanda za mu yi magana a kan shi, illa shaye-shaye da kuma wayewa mutane da kai. Muna fata abin zai amfani ƙasarmu da duniya gabaki ɗaya insha Allah. A sauran saƙonni da mu ci gaba da amfani da masallatayenmu na juma'a da makarantun namu na matan aure da kasir-kasir namu na yau da gobe wurin ilmantar da mutane, don mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi kamu aiki da ƙasarmu insha Allah. Dubai hiru gujewa tarbiyya ba, in ka diba kana magana akan sauran ƙasashe, ƙasa nawa ka gani waɗanda za su bar irin ƴan iska ga titi kamar yadda aka bar su a nan Najeriya? Don haka dole sai an yaƙi miyagun mutane da ake amfani da su. Kuma na in ka diba abin ya dan matsala da yawa, domin da wuya ka samu manyan mutane America, Saudiya, Germany ya zama na suna ɗaukan nauyin miyagun ƙwayoyi suna sai da kansu suna ba mu biya. Ma wannan ya fi muni ƙasarmu Najeriya. Don haka akwai taɓarɓarewar tarbiyya, wannan shi ne za mu ihe ba muhimmanci ma bisa ga komai yanzu. In Allah ya da manya ma ya kamata a gyara ƙwaƙwalwansu kamar yadda ka ji jawabai sun nuna, manya a gyara saitinsu su daina sponsoring, ma'ana su daina ɗaukan nauyi. Matan aure kuma muna son mu gano wai me yasa suka shiga cikin wannan bala'i, tunda ba su cikin fitintunu suna gida, me ya kai su shiga cikin wannan yanayi? Don ka ga fyaɗe ya yi yawa kuma duk dalilin shaye-shaye ne. Za mu ɗauki mataki iri-iri don mu ga cewa mun shawo kan wannan matsala da ƙarfin Allah da kuma taimakon shi Allah ya yarda.
An san cewa wannan lokaci ne da ƴan siyasa kan yi amfani da matasa wajen ba su kuɗi su sayi ƙwayoyi su tada hankalin al'umma. Daga mumbarin wa'azi da masallatai, wani mataki za ku ɗauka don wayar da kan mutane?
To wallahi Nasiru, babban abin da muke tsoro ma bana me zai faru a cikin lokacin da za a yi wannan zaɓe. Wannan na cikin abin da ya sa muka yi gaggawa muka fara buɗe wannan kafa ta yaƙi da shaye-shaye. Amma farko abin da muke roƙo don Allah don girman Allah, manyanmu na Najeriya, don Allah waɗanda suke so su nemi al'umma su neme su ta hanyar mutunci, don Allah magana a tito da kuɗaɗe a ba su ta hanyar shaye-shaye don su zo su tada fitina su kashe mutane a yi abin da bai kamata ba, don Allah a bari. Muna kira gare su. In kuma muka yi kira muka ga abin bai yi ba, yanda suka canza salo mu ma mu canza salo na yadda sako. Ai kowa muna da hanya da Allah ya bashi, amma yanzu dai muna kiran su don Allah kada su yi bana dai a samu zaɓin ya zama mai tsafta kuma a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Wannan shine kurin roƙon da za mu ci gaba da yi kafin mu ga abin in yayi amfani, to shikenan.
Abinda ma zai fi ɗaukar hankali shine duk lokacin da waɗannan 'yan siyasar ke campaign sukan so su zo a wajen sarakunan gargajiya da malaman addini su ce a sa musu albarka. Shin in suka zo me kuke gaya musu da ya shafi wannan magana ta miyagun ƙwayoyi ga matasa?
To da ba abinda ya hida mu da muna roƙon su ne adalci da riƙon amana, amma yanzu ne muka fahimci ya kamata a shigar da wannan cikin hudubar da za a yi masu ta lokacin da suke neman mu goyon baya ga campaign ko kuma don cin zaɓensu ko wani abu. To wannan na cikin muhimmin abin da ya kamata kuma mun riga mun fara. Duk wanda ya samu dama ya zo wurinmu to za mu yi mai wasiya, kuma wani lokaci ma in muka ga za ka zo headquarters tare da irin waɗannan mutane ba za mu baka dama ba. Don haka wannan za mu ƙarfafa mu taimaka ma wanda muka ga ya karɓi kiran mu na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi, sai mu ƙara ƙarfafa mutanen mu su bi shi su zaɓe shi. Inda muka ga kuma bai karɓi kira ba, to wannan kuma za mu nuna mutane cikin illolin da yake bai kamata ya zama shugaba na kirki ba.
Allah ya ji ƙanshin giro argungu. Yanzu kuma ga zantawa kan yanayin rayuwar Arewa a baya daga marigayi tsohon ministan noma da kuma tsaro, kazalika har ma da cikin gida Dr. Shitima Mustapha, wanda Allah ya yi wa rasuwa a watan Nuwambar bara a Abuja bayan fama da jinya. Aka kuma yi masa jana'iza a jiharsa Borno.
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Da farko dole mutum ya nuna takaici akan abubuwan da suke faruwa. Abubuwa ne suna faruwa kuma kullun kana gani a ko dai kai hakuri ka ce ba za ka yi magana ba tunda abubuwan suna faruwa irin abin da Tora suke ce systematically. Yau a nan, gobe a nan, jibi a can, gata a can, dole a fito a faɗi abin da ya kamata faɗa, in ma za a kai kuka wurin hukuma ne da sauransu. Dole a yi magana. Kuma ka san wani lokaci ana cewa idan manya ba su fito sun faɗi ra'ayinsu ko kuma sun faɗi gaskiya ba, sai ka ga marasa gaskiya ko kuma masifan sai ta ci gaba. Komin ilminka, komin karatunka na sanin zafin cizo, kai da kai karatun zafin cizo ko ilmin zafin baka kai wanda ainihin yake bakin koran ba. To shi ina bakin kora, dukkan mu nan muna bakin kora ne. Saboda ka dole ya ihu, dole ya tsawa saboda ma ya samu taimako. So abin da ya sa kenan nake ganin cewa dole koda mutum ka san kwanakin bayan na cewa ni na tafi hutu bana magana akan siyasa ko ma akan agriculture bana, to amma yanzu hukuban da mutanen mu suke ciki dole a fito a yi magana a bayyana wa duniya cewa ga halin da ake ciki kuma muna buƙatar taimako. Kuma shine da kamar yadda nake faɗa wannan abu, akwai abin tambaya. Abubuwan tambayoyi kala-kala. A cikin shekarar 1966, Shata ya yi waka. Akwai wakan da yake cewa mu tashi mu farka ƴan Arewa don bacci akin kawai ne. To a cikin wannan wakan akwai inda yake cewa, ina fata ba Fulani da suke jin don zan yi waka. A ciki akwai inda yake cewa ana son a taɓa mu yara, amma ana tsoron manyan mutane a Arewa kenan. To yanzu a tambayan da za a ni zan yi, kuma wannan tambaya har da ne kaina ciki, ina manyan suke, suna nan ko ba su nan? In suna nan, nokewa suka yi, ina samarin suke? Sun shin samarin nan sun butulcewa manyan ne to the extent cewa manyan su kansu sun ja bakin sun yi shuru, ko menene yake faruwa? To akwai ire-iren waɗannan abubuwa wanda yake mu a Arewa, abin nan fa ba na Borno da Yobe da Adamawa kaɗai ba ne. Abubuwan nan fa kamar wuta ne ta tashi gobara tana cin, ko wutan daji tana ci. In ka ce kai ƙauyenka lafiya wutan ba zai taɓa ka ba, akwai magana. Saboda haka wannan abu dole, kamar yadda ke tambayoyin nan, dole mu samu ma kanmu amsa, domin ma kada mu zauna mu shantake har ruwan nan wutan nan ta zo ta ci mu. So shine abubuwan nan dai ya kamata jama'a su sani, wannan abu ya dame mu, kuma muna fata mutane za su tashi su taimaka, a roƙi gwamnati, a roƙi kowa da kowa, saboda a samu sauki. Su waɗannan mutane waɗanda suke wannan kashe-kashen, abin yana da ɗaure kai, fi sabilillah akwai ɗaure kai, domin sai ka rasa ma meye manufa na kashe-kashe. Bayin Allah, lokacin da Allah yake halitta mutanensa bayinsa, kai ba a shawarce ka ba, ba a ce ko a halarci wane ko kara halarci wane, ba a tambaye ka ba. Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri, ya zo ya zama ka zo ka kashe shi.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu. don ku gyara kasar ku da gaskiya.